الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونزي شقاء الدين المسلم ذاك شقاء الدين المسلم داير دكا دا أمن شي وكا دا أنشن كاكوكو ونيتي مكا دولة سيكا شقاء باون دي مكا دولة كيكا كي شعوا كيكا كي سن شقاء دا كان كاكو To zan gaya maka kalmomi biyu in ka amince da su shine musulunci ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace na amince na yadda na gamsu da kashin kaina ba wanda ya kamata a kadaita shi da bauta sai Allah shi kadai ka yadda da haka kuma kace ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alqur'ani ka yadda da haka to wannan shine abin da ka faɗa cikin harshen larabci kuma an fassara ma kace ka yadda da haka to yadda ka da haka shine musulunci Musulunci idan mutum ya shigo ya zama daya da mu yanzu dumu da kai duka mun zama daya me sunanka sunanka Ima to kana so a ci gaba da kiranka Ima ko a canza maka wani suna zuwa irin namu wanne kake so a canza ma wanne Abdullahi Allahu Akbar yace a dinga a sa masa Abdullahi to ka zabo suna mai girma mafi darajar sunan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi kyawun sunan da za a sa shine Abdullahi ko Abdurrahman sunan mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullah sunan sayyidina Abubakar Abdullahi Annabi ma Allah ya kira shi Abdullahi wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu da haka sunanka Abdullahi bawan Allah kenan Allah ya tabbatar da mu da kai a cikin bautar Allah shi kadai da biyayya ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama to akwai wani yanki ka fito daga ina ka fito daga Adamawa to akwai yan committee mu suna nan kusa da kai za su je su maka bayanin menene musulunci kuma akwai makaranta da ake shiga domin koyan addini da kuma haƙoƙin da suka hau kanka na yanzu da kuma abubuwan da zaka yi a nan gaba muna fata Allah ya tabbatar da mu a musulunci da kai baki daya إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدا قوات رمضان هجرا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو الأرض أريه دودة تلاتين دبير wanda yazo 13 ga watan 7 2014 muna nan zamu tashi kan suratul mudaththir wannan sura makkiya ce alissafin qur'ani daga suratul fatiha zuwa nan ita ce sura ta 74 adadin ayoyinta 56 adadin kalmominta 256 adadin hurufanta 1015 wannan sura kamar yadda muka bata suna ko malamai suka bata suna suratul da'wa mun kira sura da ta gabace ta suratul tarbiya mun kira ikra'a suratul ilmi malamai sun ce waɗannan surori guda uku Allah ya saukar da su domin ya nuna mana addini ba zai yi ba sai da ilimi kuma idan kai ilimin ba zai yi ba sai ka yada shi wajen yada shin kuma sai ka samu kikkiawar tarbiya wacce zaka baka tajuriya da ikhlasi da kuma mutaba'a na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير
الله سبحانه وتعالى يكرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم da kira cikin girmamawa da mutuntawa da darashtawa da kimantawa wanda mun ce a cikin alqur'ani Allah yakan kira annabawa da mujarradin sunan su tare da irin matsayi da suke da shi a wajen Allah ya Nuhu ya Ibrahim ya Isa ya Musa amma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya fi kiran sa da laqabin sa ya ayyuhal rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil irin kiran da Allah yake wa annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to an fadi dalilin saukar wannan aya ta ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda kalilliba saboda firgici ko razana ko tsoro ko kaduwa ko faduwar gaba bisa abinda ka gani to batun lilliba da bacci da tsoro ya kare miƙe tashi fa anzir kai gargadi kai wa'azi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira malamai suka ce ba a ce kumfa bashir ba saboda farko ba bishara ya kamata a maka ba in kana cikin laifi da barna abinda ya kamata a fara jan hankalinka akan hatsarin mutuwa akan shirka ko mutuwa akan muga laifuffuka ko saban Allah ko irin waɗannan abubuwa shi yasa anan aka ce kumfa anzir amma Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira kaga ko ina Allah yakan gabatar da mubashiran wa nazira rusulan mubashirina wa munzirina allazina yuballiguna risalati llahi wa khashawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah to Allah ta'ala ya ce kumfa anzir wadannan sune dokoki guda biyar da Allah ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama dangane ga wa'azi ko karantarwa ko nusantarwa ko fadakarwa ko jan hankali to malamai sun yi bayani cewa dalilin saukar wannan aya al-imamu al-bukhari da muslim su ruwaito hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yarda yake cewa haddathana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qal jawartu bihira ashharan yace nayi zama ko nayi makotaka a cikin kogon Hira tsawon wata guda falamma qadaitu jiwari lokacin da na kare zama na a cikin kogon Hiran nan nazaltu sai na sako daga kan wannan dutse fastabdantu badanil wadi sai na shiga wato wannan karkashin wannan kwari ko wannan rami ko wannan dutse da na haukansa fanuditu to anan ne aka kirawo ni fanazartu amami wa khalfi wa an yamini wa an shimali falam ara ahadan na duba gaba gare ni na duba baya gare ni na duba dama na da haguna ban ga kowa ba thumma nuditu sannan dai naji an sake kira na farafa'tu ra'si sai na daga kai na sama fa iza huwa fil hawa sai ga mai kira na yana zauna tsakanin sama da ƙasa shi ba can sama ba shi ba ƙasa ba yani jibril alaihi salam fa aqbaltu ila khadija ice sai na gabato wajen khadija fa qultu dassiruni dassiruni sai nace a lullube ni a rufe ni fa anzalallahu azza wajal ya ayyuhal mudaththir to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan sura ya ayyuhal mudaththir kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 4923 da mai lamba ta 4924 Imam Muslim ya rawaito shi shima mai lamba ta 161 da 257 da 258 Imam Ahmad da Imam Tabari duk sun rawaito wannan da Ibn Hibban da Abu Awana da al-Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa cewa Yahya ibn Abi Kathir ya tambayi Jabir dan Abdullahi yace na tambayi Aba Salama wani Qur'ani aka fara saukarwa sai yace min ya ayyuhal mudaththir sai nace a to ai wasu malamai suna cewa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq aka fara saukarwa kai kuma ka ce ya ayyuhal mudaththir sai yace Abu Salama din yace mar na tambayi Jabir dan Abdullahi bisa irin wannan tambaya da kai mun shi ma sai ga ya mun irin abinda na ga maka kuma yace mun bazan zantar da kai ba sai daga abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zantar da mu shine ya faɗi wannan hadisi wanda a tasar wayar yace sai da yace ku zuba mun ruwan sanyi a kaina wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 4338 da 4925 da 4954 da kuma 6214 ma'ana ya ta maimaita ruwaya din haka Imam Muslim ya ruwaito a 2254 Imam Ahmad ya ruwaito da Tirmidhi da Tabari da Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa da Abu Nu'aym a cikin Dalailun Nubuwa duk su ruwaito daga Zuhuri daga Abi Salama kenan wannan yana nuna mana cewa wannan kissa da al-Imam al-Bukhari ya kawo ta hadisi na biyu a cikin Sahihul Bukhari dangane ga wato Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake shiga kogon Hira domin gabatar da wannan nazari da bincike har Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko malaika Jibrilu aka fare masa wahayi da ikra'a wannan ya nuna mana kenan ikra'a aka fara yin wahayi sai kuma na biyu aka saukar da ayyuhal mudaththir shi yasa wani malamin yayi jam'i tsakanin waɗannan surori yace an aiko shi da ikra'a kuma an sa shi yayi wa'azi da ya ayyuhal mudaththir ma'ana bayan kai karatu sai me ya kamata sai isar da wannan karatun da kuma aka dora maka nauyin kai ma ka isa wa mutane shine Allah ta'ala ya faɗa masa waɗannan dokoki guda biyar yace qum fa anzir ka tashi kai wa'azi a wani guri yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan kai kira zuwa ga tafarkin Allah mahallicinka da hikima da kuma kyakkyawan wa'azi in kuma ta kama a tattauna to a tattauna ayi amfani da tattaunawa mafi kyau a wani gurin yake cewa ul hazihi sabili ad'u ila Allah kace wannan shine tafarki na ina kiran mutane zuwa ga Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa nuri ta man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin wa yafi kyawun magana ko kyawun zance kamar wanda ya kira zuwa ga Allah kuma yayi aiki na kwarai kuma yace ni ma ina cikin musulmi kaga wannan shine wa'azi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan zai tura masu wa'azi sai ya gaya musu ka'idodi ya ce yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru wa atalifu wa la takhtalifu Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan fadawa masu wa'azi waɗannan ka'idodi guda shida bashiru wa la yassiru wa la tu'assiru masu wa'azi su sassautawa mutane su saukaka wa mutane su yi wa mutane cikin laushi cikin dadi cikin karantawa mai kyau kada su dinga tsanantawa suna matsawa suna takurawa suna shaddadawa suna kaurarawa suna koran mutane suna wargaza su suna raba kansu aikin masu wa'azi shine su wa'azin su cikin hikima yadda jama'a za su gane sannan yace wa bashiru wa la tunafiru ku dinga wa mutane bushara kuna gaya musu rahama Allah da jin kansa da afuwarsa da alkhairinsa da karbar tuba da kofofin jin kansa da ya bude ma bayinsa kada ku dinga koran mutane kuna firgita su kuna razana su kuna tsorata su har su zama ba sa san Allah ko ba sa san rahamarsa ko jin kansa saboda kun fitan musu da rai daga samunta to kada ai wannan sannan wa atalifu ku hada kanku kuma ku hado mutane wala takhtalifu kada ku saba sabani in yayi yawa sai raba kan al'umma sai a rasa gane kan gaskiya saboda haka wannan shine kaida ta farko sai ce wa rabbaka fakabbir sannan dangane ga Allah mahaliccinka ka girmama shi wa kabbirhu takbira wannan aya ta karshen suratul isra ana kiranta ayatul iz wato aya mai magana akan buwayar Allah da girmansa da daukakarsa fa aka ce a girmama Allah ka ce Allahu akbar da bakinka kuma ka kudire a zuciyarka kuma ka aiwatar da gabanka cewa Allah shine mafi girma Allah shine mai girma ka girmama Allah ka so Allah ka yi kwadayin rahamarsa kuma ka ji tsoron azabarsa domin gaba ɗaya ibada an gina ta akan waɗannan tuwasun guda shida bayan ka yi imani da Allah sai ka girmama Allah ka yi kwadayin rahamar Allah ka ji tsoron azabar Allah ka kuma kaunaci Allah ka bauta mar da ikhlasi akan shari'ar da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'anan ibada at-tazallulu wal khudu'u بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه محبة وتعظيما وخوفا ورجاء واتو قد كي أقبان الله تهنيا أيكتا أبن ديتي أيكتا دبرن أبن ديتي أبري دجرم ماشي دك أو نرسا دك وطأي الرحمة سا دك أوران أزابة سا دك مي دن الله أكن تفرك من زن الله صلى الله عليه وسلم wasiyabaka fatahhir dangane ga tufafinka kuma ka tsarkake su wasu fassara siyab anan da zuciyarka wato ka tsarkake zuciyarka kada ka bari shirka ta shiga cikin zuciyarka kamar yadda imra'ul qais yake cewa fa in taku qad sa'atki minni khaliqatun fasulli siyabi min siyabiki tansuli idan wato wata dabi'a ta daga cikin dabi'o'ina sun bata miki rai to ki zare zuciyata daga cikin zuciyarki sai ta zare ma'ana ki cire kaunata daga cikin zuciyarki kenan anan kenan ana iya kiran zuciya siyab to wasu malamai sun fassara wasiyabaka fatahhir ma'ana ka tsarkake zuciyarka zahiri kuma ka tsarkake tufafinka to anan ne aka samu taharatul qalbi wa taharatul jasadi cewa tsarki malamai sun ce akwai tahara hissiya akwai tahara ma'anawiyya akwai tahara hissiya akwai tahara ma'anawiyya anan ne aka samu tsarki ya zamo kashi biyar akwai tadhhirul qalb mutun ya tsarkake zuciyarsa mina shirki wan nifaqi wal hasad da sauransu illa yawma abinan la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim salimun mina shirki wal kufur sai an samu tsarkakakkiya tsaftatacciya wankakkiya face din zuciya sannan tadhhirul a'dha wal arkan mutun ya tsarkake gabansa idonka abinda zaka kalla da shi ya zama wanda ya dace ne hancinka abinda zaka shaka da shi ya zama wanda shari'a ta amince ne kunnanka abinda zaka saurara da shi ya zama wanda ya dace da shari'a ne bakinka abinda zaka ci abinda zaka sha da abinda zaka fada ka tabbatar suna kan ka'ida hannunka abinda zaka bayar ko ka dauka ko ka ajiye ka tabbatar yana kan shari'a kafarka inda zaka da ita ka tabbatar yana kan shari'a waɗannan sune gaban da ake so ka tsaftace su daga sabo kada ka dinga amfani da kunnanka wajen jin sabo ko amfani da idanka wajen yin sabo ko da hancinka ko da bakinka ko da idanka ko da hannunka ko da kafarka ko ka dinga durawa cikin ka haramun duk wannan tsaftace wannan gabbai shi ma ana kiransa tsarki na biyu to wannan sune na boye sai tsarki guda uku na fili shine tadhirus thiyabi wa tadhirul badani wa tadhirul makani wanda fuqaha'u a cikin littattafan fiqihu zaka ga sun takaita ne akan wannan cewa akwai taharatu hadathin akwai taharatu khabathin taharatu khabathin shine yake daukan abubuwa uku shine taharatul thawbi wa taharatul makani wa taharatul badani shi kuma taharatu hadathin ya shafi jiki ne kawai ayi wankan janaba ko ayi alwala ko ayi taimama saboda haka kaga kenan a mutun ya tsarkake rigarsa kada tai annakiya kada tai dauda kada tai datti kada ta dinga tsami ko tana wari wanke ta face kuma fesa mata turare a ganka kas a ganka face wannan kaida ce ta musulunci sannan jikinka ma ka tsarkake shi kada ka bar hammatarka ta cika da gashi tana tsami tana wari tana digar da wani sinadari wanda yake mai da rigarka bakikirin kada ka yadda kai wannan kada ka bar gabanka cunkus da gashi duk sati ka dinga aske gabanka da hammatarka kana yanke farce kana gyara fuskarka kuma a ganka face wato da an ganka an ga mutum wanda yake mai nutsuwa tsaftatacce tsarkakakke mai kula da jikinsa ka dinga goge bakinka kana aswaki ka dinga goge faso da kaushi ka dinga kuma yin wanka akalla so daya kullun in kuma ba haka ba so daya a sati da ai wani kazami ne in ba damuna ba yake masa wanka saboda haka ka dinga wanka sosai ka wanke tufafinka sannan in an zo shagonka ko an zo garejinka ko an zo gidanka a tarar da shi tsaftatacce tsarkakakke wankakke kada mutum ya bar gidansa domin wannan tsaftar ba wai kawai tsafta ce da ta shafi kawai lafiya ba ta shafi aqida kama da addininka ka tsaftace gurinka waɗannan abubuwa guda uku duk sun shiga ƙarƙashin wato wasiyabaka fatahir imin dauki thiyab a matsayin zuciya kaga tsarkinta kenan wanda tsarkake ta din kuma wajibi ne sannan mun dauka matsayin thiyab wannan tufafi na zahiri kaga su ma kenan ana nufin a tsaftace su walibasut taqwa zalika khair warrujza fahjur sannan gumaka ka nisanci gumaka duk wani abu fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur ku nisanci wato kazanta shine gumaka saboda ka nisanci gumaka in sun yi gabas kai yamma in kan yi kudu kai arewa ko warrijza wato azaba in an yi kasara ke dan warrijza azaba ka guji abinda zai jawo maka azabar Allah ko kuma laifuffuka duk wani laifi da zai sa ku bata da Allah shirka ce kaba'ira ce abinnan sauran laifuffuka ne da Allah ya haramta na fili ko na boye ma zahara min hawa ma batana to duka nisance su wannan yana daga cikin abinda zai sa wato wannan shine kaura ta gaskiya don malamai sun ce kaura ko hijira iri uku ce akwai wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda biyu a hadisi innamal a'malu binniyati wa fi riwayatin binniyati wa inna malikul limri'in manawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat ayyuka suna tafiya ne tare da niyoyinsu wajen yawansu ko karancinsu ko kyansu ko muninsu ko karbansu ko rashin karba wa inna malikul limri'in manawa kowa akwai irin abin da ya kudure a zuciyarsa lokacin da yake aiki ko dan Allah ko ba dan Allah ba ko dan Allah kawai ko kuma ya cakuda da wani kowa dai ya san irin niyyarsa akan aikin da yake yi faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda kaurarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzansa wato yayi kaura zuwa ga Allah ta hanyar kadaita shi da bauta da yadda cewa Allah shi yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta shi kadai ya cancanci bauta shi ake kira da sunayensa a siffanta shi da sufofinsa wanda ya kira kansa da su alqur'ani ko a ingatattun hadisai manzo Allah ya kira shi da su to ba tare da wuce gona da iri ko kasa gona da iri ba sannan yayi kaura zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar san manzon Allah fiye da kowa da komai, har da ranka sai ka fi san manzon Allah fiye da kanka fiye da ranka. Sannan in manzon Allah ya ce ayi, ka tashi ka yi gwargwadon abin da za ka iya, in ya ce a bari, ka bari gaba ɗaya. Sannan ka nisanci duk abin da manzon Allah ya hana, ka bauta ma Allah da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma duk labaran da annabi ya bayar ka gaskata waɗannan labaran gaskiya ne, ka so shi, ka so ƴaƴansa da matansa da sahabbansa da sunnarsa da masu yaɗa sunnarsa da farin cikinka da jin daɗinka bisa yaɗuwar addininsa, da kuma wato ɓacin ranka idan wani abu ya samu tasgaro na aiken da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi. To wannan shi ne ƙaura, ko da baka je ko ina ba, in ka riƙe wannan a duk inda kake, to ka yi hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wanda kuma ya yi ƙaura zuwa wani guri saboda wata mata da saboda wata duniya da yake so ya samu, ko kuma wata mata da yake so ya aura sai ya ƙaura saboda ita, to fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, ba za a ce yayi laifi ba, domin aure ai ba laifi bane. Ya tazawwajuha aw yankihuha, ai ba laifi bane ka tashi ka tafi wata ƙasa don ka yi aure, ko akwai laifi a ciki? Yawwa, saboda haka ladanka sai ya tsaya a iya aurenka. In ka yi sa'a ka samo ta gari shikenan, sai ku zauna lafiya. In baka samo ta gari ba kuma ka ɗanɗana kudarka. To saboda haka akwai kuma ƙaura, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, kamar yadda ya tabbata hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, musulmin gaskiya shine wanda musulmi suka kubuta daga hannunsa da harshensa, baya dukan kowa, baya daukan haƙin kowa, sannan baya amfani da harshensa wajen zagi ko cin mutunci ko kage ko sharri ko ashariya ko cin mutuncin wani ko kuma wato abin nan cutarsa. Sannan wal mu'minu man aminahu an-nasu fi dima'ihim wa amwalihim, yace mu'minin kwarai kuma shine wanda jama'a suka amince wa jinanansu da dukiyarsu, ba sa jin tsoron zai cutar da su a dukiyarsu ko a cikin rayukansu. Sannan yace wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, mai kaura shine wanda ya kaurace wa abinda Allah subhanahu wataala ya ja kunne ya hana. Ashe kun ga kaura kenan, ba sai an tashi daga wani gari an koma wani gari ba. Zaka iya yin kaura a zuciyarka duk abinda Allah ya hana in ka hanu, to kai kaura. In sai ba za ka iya kaurace ma abinda Allah ya hana ba sai ka tashi daga garin ku, to tashi daga garin mana. Waye ga ma dole sai an zauna a wani gari ko a wata kasa ko a wani guri. Duk inda ya maka daidai ka san zaka samu abinci, zaka samu magani, zaka samu ilimi, zaka samu nutsuwa, zaka ci halal, kuma zaka bauta wa Allah, to ka je can ka zauna. Shi yasa kuka ga aida ba dan ana canji wani ya dawo garin ku kai ka koma garin su wasu ba, aida duniya ba za ta ci gaba ba. Da kowane gari iya ƴan garin ne a cikin garin, to da garin ba zai ci gaba ba. Cudanyen nan da ake in dai bako na kirki ne, akwai mugun bako, akwai kuma bakon alheri. Akwai bakon da yake zuwa da alheri, akwai bakon da yake zuwa da sharri. To dole ne kowace ƙasa, kowane gari, kowace jiha, kowane lungu su bude kofa ga duk bako na arziki. In ya zo da arziki a karbe shi hannu biyu, wanda ya zo da tsiya kuma a dora makayansa aka a ce yayi gaba. Shine Allah ta'ala ya ce warujza fahjur wala tamnun tastakthir, kada ka yi wa mutum alheri kana neman ya kara ma. Abinda ake kira wato ka abin nan zire, akwai zire, akwai kuma raraka. Bahaushe yana kiranta raraka, shine mutum ya siyo yar kazarsa da dan hatsinsa da dan geransa kwano daya, kana birni shi yana kauye kwana biyu bai ka bashi wani abu ba, sai ya zo ya maka sallama ya mika kaza kuma ya mika hatsi da wake kwano dede, sai ya ce alhaji ai zuwa ne in gaishe ka, kuma ga kaza can an shiga da ita ciki da wake da gero. Yace to nagode kwarai. Sai ka jawo kamar 5,000 haka da dan wata riga haka taka da ka wanke ka bashi. To in ya ga zai tafi baka ce masa ga wani abu ba, sai zagayo ce alhaji zan wuce. Alhaji kace to a gaishe da kowa da kowa, yace to zan fata fi. Kuma an kai kazar ciki. Kazar nan tana ciki. Wani ma in ya ji shiru kawai sai ya sallama ce a bashi kazarsa. In baka biya shi ba. Domin wani ma ai ba siyo kazar yayi ba. Rantota yayi a ƙauye. Ya zo in ka dan samu ya rantota ta 500 ce ta 1,000 ce. Cewa in ka bashi 5,000 kaga shi ma zai dan samu wani abu a ciki. to raraka kenan to aka ce kada ka yi wa mutum alheri dan kana nufin yayi maka fiye da haka in kai haka kenan kamar ka mayar da kyautar da kake wa mutane da sadakar da kake musu ka mayar da ita hanyar kamar kana saka jari ne domin ka samu fiye da haka wannan ita ce fassara ta farko da aka yi ko wala tamnun kada ka yi wani aikin kirki ga Allah ta taksir kuma kana ganinsa da yawa duk irin abin da zaka yi bauta ga Allah kada ka ga yawan abin kada ka ce ai nayi sallah da yawa nayi azumi da yawa nayi kaza da yawa saboda haka na cancanci Allah ni ma ya min kaza da yawa ko me kai tsakaninka da Allah ka dauke shi dan kankani shine fassara ta biyu la tu'ta atiyatan taltamisu biha afdala minha kada ka yi kyauta kana neman mafi yawa fassara Abdullah dan Abbas da Ikrama da Qatada wato kada ka bayar da wani abu kana neman a ƙara maka fiye da yadda ka bayar ko la tamnun bi amalika tastaksiruhu ala rabbika kada ka yi wa Allah taƙama cewa kayi aiki mai yawa kana neman wato kamar kayi wani abu mai yawa ka dinga jin cewa ai mu a cikin addini ba dama sallah ma yanzu da za a kirga sallar da nai da azumin da nai da kaza din da nai duk abin da kai gaba daya bai kai daya a cikin ni'imomin da Allah ya maka marasa iyaka ba saboda haka kullum in kana son ka zauna lafiya tsakaninka da Allah kullum ka dinga dangana na ƙasa da gazawa daga gare ka in kayi abin kirki ma kakka dauka wani abin kirki ne kullum ka dinga ganin bai mai ba kana neman gafara Allah ma ya karba dan rahamarsa ba dan ka cancanci aikin ka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wani mutum daya da zai shiga aljanna da aikin sa sabbai suka ce ko kai ice sai in yi Allah ya lullube ni da rahamarsa saboda haka malamai suka ce kenan rahama Allah ya kamata mu sa rai a ciki shi wannan aiki da muke yi ba komai bane face godiya ce ga Allah da kuma nuna mu bayinsa ne kuma shi kadai cancanci bauta amma saka mutum a aljanna wannan aiki ne da rahama Allah da jin kansa in kai aiki ka nuna kana so shi aikin alama ce kana so shi yasa ayat Qur'ani tace jaza'an bima kanu ya'malun wannan babu da ana kiranta ba'ul sababiyya ita kuma la yadkhulu ahadukum aljanna bi amalihi ay bi sababi amalihi bi muqabalati amalihi in an duba aikin ka to bai sai kai ka aljanna ba sai Allah ya karba da rahamarsa da jin kansa da afuwarsa ko kuma la tad'uf anil khairi an tastakthira minhu kada kai rauni daga aikin alheri ka yawaita shi da yawa ma'ana kada ga aikin alherin da kai yayi a yi shi da yawa kai tayi da yawa baka san wanda Allah zai karba ba ko la tamnun ala nasi bin nubuwa li ta'khudha alaiha minhum ajran kada ka cewa mutane ai kai an aiko ka da annabta kuma jama'a sai sun biya ka tunda ka shiryar da su in alayka illa albalaq wa alaina alhisab wa ma as'alukum alaihi min ajr baka tambayar lada akan abin da ka zo da shi daga wajen Allah subhanahu wata'ala kun ga kenan kowane daya daga cikin fassarar nan da malamai suka yi zai iya shiga karkashin wala tamnun tastakthir musamman mata suna da wani abu da suke kira biki idan wannan za ta yi aurar da yarta ko an mata haihuwa sai wata ta kawo wani abu ta bata to fa ita ma ta lissafa ta rike da an yi ma waccan haihuwa sai ta kai mata ninki biyu ko uku na wannan abu ita ma ta rike da an yi ma ita ma wannan haihuwa ko za a yi aurar da yarta ita ma sai ta kai mata ninki uku na wannan to shikenan tana santa da biki kenan idan kuwa kika kai 1000 ke ma aka kawo miki 1000 kika sake kai 1000 aka dawo miki da 1000 sai ta ce to ba ta so na da biki saboda haka wata kila daga nan an yanke bikin an daina amma in ana karawa yana hauhawa to shine biki wata rana sai kaga yayi yawan da in aka yi suna a wani gidan ko aka yi haihuwa sai mataka ta dora hannu aka saboda alhaki ko kuma bashin dake kanta na bukukuwan mutane da ta dauko wata ma sai ta ci bashi take sauke nauyin bikin dake kanta da basu sukan dake kanta na biki kun ga ba irin wannan ake so ba bai kamata in mutun ya ma kyauta kuma ya saka cikin matsala kenan ba kai ma dole sai kai masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka bashi abu sai kai ya baka ninkin sa sallallahu alaihi wasallama idan kawa annabi kyauta sai ya baka ninkin sa don kada ka ji ka masa wani abu sai ya baka ninkin sa sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka ce wanda yazo muku da abin kirki yazo muku da alheri to ku saka masa idan buku sami abin da za ku saka masa da shi ba to ku yi masa addu'a ita ma ko kuma ku taya masa addu'a har sai kun ga addu'ar ta tsaya a matsayin saka masa. Kuma yace duk mutumin da ya maka abun kirki kace masa jazakallahu khairan, Allah ya saka maka da alheri, faqad ablaghta fi sana'i, manzo Allah ya ce ka kai matuƙa wajen saka masa da wato da yabo. Babu a cikin kamusin da mutum zai maka abun kirki kamayan masa da kalma mai dadi. A cikin duk kamusin mayawa da mutum kalma mai dadi ko yabawa tukuicin mutum kai masa wato abun kirki, bai fi ka ce masa jazakallahu khairan ba. Idan ka ce wa mutum jazakallahu khairan, wanda Bahaushe yake cewa sakallahu khairan, to ka kai matuƙa wajen biyan sa. Ko me ya maka a duniyan nan, in ka ce jazakallahu khairan, to kun zama ɗaya da shi. Ma'ana wannan addu'ar idan Allah ya amsa, to duk ka biya shi abin da ya maka gaba daya. Shi yasa kaga jazakallahu khairan ba abin da ya fita dadi ka gaya ma dan uwanka jazakallahu khairan idan ya maka abin arziki. Ma'ana Allah ya saka maka da alkhairi. To alkhairin nan fa ba san iyakarsa ba. Duk abin da Allah ya same ka duniya da lahira sunansa alkhairi. Saboda haka Allah ta'ala ya ce ka kada kai wato abin kirki kana ganin yawan sa, ko kada ka ba mutane wani abu kuma kai musu gori ko ka nemi yawan sa, ko kuma kada ka bada wani abu kada aikin ka ka dinga ganin wato yawan sa, ka yawaita aiki domin Allah ta'ala ya karba. Sai Allah ta'ala ya ce wali rabbika fasbir, kuma dangane ga Allah mahaliccinka da ya dora maka nauyin wa'azi da karantawa, to fasbir ka yi hakuri. Ma'ana ka yi hakuri saboda Allah, wannan hakuri ai li ajali rabbika, saboda Allah ta'ala da ya aike ka, to ka yi hakuri domin ya san inda ya aike ka kuma ya san wajen waɗanda ya aika ka. Wasu wawaye ne, wasu za su gaya ma magana, wasu za su kai ma duka, wasu su yi ma sharri, wasu yi maka kage, to duka ya haƙuri saboda Allah. Wa qul sawabi rabbika, saboda ladan da Allah zai baka ka ƙara juriya. Huwa li amru rabbika, saboda umarnin Allah da yace ka je ka yi, to ka je ka yi din ka ya haƙuri. Domin haƙuri mun ce uku ne, amma duka waɗannan haƙuri guda uku manzon Allah ne akan gaba sallallahu alaihi wasallama. As-sabru 'alal ma'mur, duk wani abin da Allah yace ayi, to manzon Allah yafi kowa yi. Dan haka yafi kowa haƙuri da juriya da dagewa wajen bin Allah subhanahu wata'ala. As-sabru 'anil mahzur, haƙuri ga barin sabo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa haƙuri anan, dan bai taba sabawa Allah subhanahu wata'ala ba. Kaga yafi kowa ni santar abinda Allah ya hana. Sannan as-sabru 'alal maqdur, haƙuri akan abinda Allah ya kaddara maka. Rashin lafiya ne, ciwo ne, talauci ne, makiya ne, zagi ne, cin mutunci ne. Akwai lokacin da aka jajjefa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je Ta'if wa'azi. Ya dawo a hanya, Allah ya turo mala'ikan da ke kula da duwatsu. Suka zo shi da mala'ika Jibrilu, yace Allah subhanahu wata'ala ne ya aiko ni cewa in ka yadda a dauki wannan dutsen a jefa musu gaba ɗaya su mutu. Manzo Allah yace a'a. Gafa abinda aka masa yace a'a, abinda nake so Allah ya shirye su, ko Allah ya fitar daga cikin zuriyar su wanda za su bautawa Allah. To kuma hakan aka yi, mafi yawa daga cikin su Allah ya shirye su. Suka zo suka kama addinin musulunci hannu biyu, kuma wasu da yawa Allah ya shirye ƴaƴan su, kamar misali Al-Walid ibn al-Mughira, wanda zamu ji bayanin sa anan. Akwai ɗansa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kowa ya san shi saifun min suwifillahi al-maslul, takobi ne daga cikin takubban Allah zararru. Sannan kowa ya san Asi dan Wa'ilu, irin gaba da ya nuna. Ga ɗansa Amr bin al-As, irin aikin da yawa musulunci. Sannan ka dubi Abu Jahal, ga ɗansa Ikramatu bin Abi Jahal, ga ƴarsa Durratu bint Abi Jahal. Waɗannan duk musulmi ne na ƙwarai. Sannan ka ɗauki Abu Lahab, shi ma akwai ɗansa ko Utayba ne, shi ma ya shiga addinin musulunci. To haka nan mafi yawan su din nan wanda suka yaƙi da Annabi, hatta ma Abdullahi bin Ubay bin Salul, akwai ɗansa Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul, shi ma mumini ne wanda ya imani da Allah. Kun ga yukhrujul hayya minal mayyiti wa yukhrujul mayyita minal hayy, to wali rabbika fasbir. Dan haka Annabi ya fi kowa haƙuri. Inda mu ne yau aka cuce ka, aka turo mala'ika cewa a jefa musu dutse, cewa za ka yi ƙwarai da gaske, ai sun cancanta. waɗannan mutanen banza da suka jefi malam yo me amfanin wanda ya jefi malam in ba a jefa ma dutse ba maza ka jefa musu amma annabi ya ce a saurara Allah ya shiryar da su ko ya shiryar da wato ya fitar da ƴaƴan su su zo su bauta wa Allah kun ga yafi kowa hakuri da kaddara yafi kowa hakuri da abinda Allah ya dora masa khairihi wa sharrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to Allah ta'ala ce wal rabbika fasbir na'am fa iza nuqira fi naqur Allah ya ce idan aka yi busa a cikin kaho busa ta daya ko ta biyu fazalika yawma idhin wannan rana yawmun asir rana ce mai tsanani alal kafirina abisa kafirai ghairu yasirin ba mai sauki bace rana ce mai tsanani duk wanda yazo da kayan kafirci to ya shiga uku kuma ya lalace a wannan rana na'am
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرُ عَلَيْهَا 19 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر
الله سبحانه وتعالى يبا مكسر الوليد بن المغيرة كما يدى الإمام الحاكم دا الإمام البيحكي يرويتو أشكين دلائل النبوة دا الواحدي أشكين أسباب النزول daga Abdullahi dan Abbas wanda al-Imam al-Hakim ya inganta wannan kissa akan sharadin Imam al-Bukhari al-Imam al-Zahabi yace haka ne rijaluhu rijalus sahih sanan ya ruwaito wannan kissa daga Ikrama mursalan haka nan Abdurrazzaq ya fito da shi a cikin tafsirin sa a cikin sanadin sa akwai wani mutum da ba a san shi ba haka nan ya ruwaito shi daga Abdullahi dan Abbas ta wata fuska al-Imam al-Tabari a cikin sa akwai Atiyatul Awfi wanda malamai sun da'afa shi da wasu dalilai wannan kissa yadda tazo cewa al-Walid ibn al-Mughira yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya karanta masa al-Qur'ani wannan abin ya mata tasiri zuciyarsa ta yi sanyi jikinsa ya mutu sai labari ya kaima Abi Jahalin cewa fa in baka fa tashi tsaye ba to abokinka na tsiyafa zai musulunta so da haka Abu Jahil yazo ya same shi yace ya kai Amina labari yazo mutananka cewa suna son su tara maka dukiya mai yawa ka je ka samu Muhammadu ka bijiran masa kai ko kai fito na fito da maganar sa saboda an san ka da hikima kuma kai babban mutum ne da ake sauraron ka sai ce to ai Qurayshawa sun san ni na fi su yawan kudi in dai magana kudi ce ba na bukatun sai wani ya bani kudi in zan yi abu sai ce to ka fadi wata magana mana game da manzon Allah ko littafin sa wanda mutane za su dauka su ta yadawa sai ce to me zan fada game da shi sai suka ce ai mawaki ne yace ku kun riga kun san waka ni na san waka da kashe kashanta da ire-irenta na tabbatar wannan ba waka bane saboda alqur'ani wani abu ne mai kayatarwa sai ya masa wani take yace wallahi inna liqawlihi halawa wa inna alayhi talawa wa innahu lamuthmirun a'lahu mughdiqun asfaluhu wa innahu la ya'lu wa la yu'la ala la yarda anka qaumuka hatta taqula fihi duk wannan abin da ka fada mutananka ba za su ƙara aminta da kai ba har sai ka fadi mummunan magana akan sa ga wani yazo zai shiga addinin musulunci zaka musulunta zaka musulunta nace zaka shiga addinin musulunci to kana so zaka musulunta ka amince zaka shiga musulunci to yace ya amince wani ya maka dole ko kai ka amince da kanka kai ka amince da kanka ko to barin ga ya maka kalmar da ake shiga musulunci da ita in ka amince ka zama musulmi zan fadi abinda na fada sai ka maimaita ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wannan kalmomi guda biyu ka fada cikin harshen larabci cewa daga yau ka yadda babu wanda ya kamata a kadaita shi da bauta sai Allah shi kadai ka yadda da haka kuma kace ka sheda daga yau da amincewarka da yardarka da yancinka ba tare da wani ya takura ka ko ya matsa maka ba Allah ya aiko annabi Muhammadu da alqur'ani da musulunci ka yadda manzon Allah ne ka yadda da haka ko to yardarka da waɗannan abubuwa guda biyu shine shiga addinin musulunci me sunanka sunanka Shibo Shibo to yanzu wane suna kake so a musanya ma da shi wane suna kake so a ka zaba da kanka Yaqub to yace a dinga kiran sa Yaqub yanzu ya zama musulmi kuma Yaqub saboda ka Yaqub ka zabo sunan annabi dan annabi jikan annabi annabi Yaqub dan annabi Ishaq annabi dan annabi Ibrahim saboda haka zamu ci gaba da kiran ka Yaqub kuma akwai yan committee mu zaka je yanzu ku zauna da su su maka bayanin abin da ya hau kanka bayan shigowarka addinin musulunci na yanzu da kuma koya maka addinin musulunci da za ya tsawon lokaci Allah ya tabbatar da mu baki daya daga wani yanki ka fito to shikenan daga ina ka fito okay daga Enugu ka fito anan kake zaune ko kai tsaye yanzu ka to daga Enugu anan kake zaune a Gombe to Allah ya tabbatar da alheri da sai mu bi ka Enugu mu koya ma sallah to abinda zamu shine zamu karanta tambayoyi sai mu tashi akan kissar Al-Walid bin Al-Mughira saboda tana da tsawo kuma akwai hikimomi da yawa a cikin ta dangane ga yadda Allah yake shiryar da wanda yaso shiryar da shi wani kuma gashi ga shiryar amma sai a makantar da shi ya kasa karba mallan wai wannan tambaya tana cewa sun rabu da mijinta sai ta yi wani aure amma saduwar aure bai hada su ba har shi ma ya sake ta shine take tambayar ko za ta iya komawa gidan tsohon mijinta to idan sakin da mijinki yayi miki daya ne har kika gama idda bai mai da ke ba sai kika auri wani mijin shi kuma wancan mijin bai sadu da ke ba ya sake ki zaki iya koma gidan mijinki haka na idan sakin da mijinki na baya miki saki na biyu ne har kika gama idda bai mai da ke ba sai kika yi wani auren to kowancan mijin bai sadu da ke ba ya sake ki zaki iya koma gidan mijinki amma idan sakin da mijinki ya miki saki ne na uku to hatta tankiha zaujan gairahu ba auren kadai ba bayan kin yi auren kuma sai alaka ta saduwa aure ta shiga tsakaninku da mijin kana ne idan ya sake ki kike da iko in kin yi idda ki koma gidan tsohon mijinki kenan hali uku hali ɗaya ne ta ba za ki koma ba hatta tankiha zaujan gairahu din yana nufin har sai kun tarewa irin ta aure dan ke abin da yasa muka kasa abun uku baki fadi cewa mijin na baya saki nawa yayi miki ba to in daya ne zaki iya komawa in na biyu ne wancan mijin ya miki zaki iya komawa amma in saki na uku yayi miki koda kin yi aure kin fito baki da iko ki koma gidan tsohon mijinki har sai kun sadu da wannan mijin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wata mata da ta yi aure irin wannan so take ta yi auren kashe wuta ta koma gidan mijinta saboda haka ana yin auren tun ba a tare ba sai ta tada kayar baya ta fara kawo laifuffuka tana dorawa mijin kuma ta zo ta ga Annabi yace so kike ki koma gidan tsohon mijinki to la hatta ya zuka usailatiki wata zuki usailatahu har sai tukunna kun dandana juna ma'ana sai tarewa aure ta shiga tsakaninku mallan wai wannan tambaya yana cewa idan mutun ya ga miciji a gidansa a karan farko ne zai masa magiyar ko sai ya fito har so uku karan farko zai masa magiya ina hada ka da girman Allah ka tashi ka ban min gidana in kai imani da Allah in ya fito ka sake ga yamar in ya fito ka sake ga yamar to in ya fito a na hudu to anan ne aran gama za ta yi tsakanin ku da shi wasu kuma sun ce so ɗaya zaka ga yamar amma so uku so ɗaya zaka tsaya akan ramin sa ka fada hakan so uku in ya fito ka gama da shi mallan yaya matsayin layya ko sunan da aka yi da bashi kuma ba a biya ba to ma wa ma yace asira gwal layya bashi waye saka an ce in kana da hali kai in baka da hali ka hakura waye ce ka ciyo bashi kai ragon layya waye ce ka ciyo bashi kai ragon suna ai abinda aka ce in kana da hali ka yanka wa danka rago yana wato abin nan kwana 7 in baka da hali zuwa 14 in baka da hali zuwa 21 in baka da hali daga nan har zuwa shekara 7 in ka samu dama sai ka yanka ba wanda yace ba a yanka yaro wasu ma haggori ake majuna cewa ai ba a ma yanka masa ragon suna ba wani abin laifi ne mai ka ce wani wanda ya laifi to saboda haka kakkaci bashi ka tsaya ka yi tari in aka ce matarka tana da ciki ai ba wanda yake bada uzuri irin da yana baka notice na wata tara fa baba zan fito baba ka shirya baba zan fito ko naira 10-10 kake ajiya kullun dai ai akalla ka kwazo daidai lokacin ya fito akwai dan wani abu a hannunka wannan yace mallan nakan ga wasu in za su yi nafila bayan sallar farilla sai su zakuda kadan daga inda suka yi farillan ko hakan yana da wani falala ne akwai falala to an kai sallar farilla zaka yi nafila ka canza guri wannan haka sunna ta tabbatar sannan malamai sun ce hikimar haka guraren duka za su bada sheda cewa wannan ya bada sheda kai farilla wannan ya bada sheda kai nafila a kansa mallan kai nasiha ga yan kasuwa musamman dillalai sun sa farashin kaya yana ta hauhawa a cikin wannan wata to gaskiya yana daga cikin kiran da muka yi a farkon wannan wata cewa ƴan kasuwa su ji tsoron Allah su sako da farashin kaya domin wata ne na rahama ba wata ne na cin zahama ba wata ne na neman afuwar Allah to amma mun samu ƴan kayi nayi ko dillalai wanda za a sauke kaya akan farashi arha amma saboda wannan ya kama wancan ya kama wancan ya kama ya dora nasa wancan ma ya kama ya dora nasa kafin abun ya je hannun wanda zai ba da kuɗi farashin sa yayi nisa da yawa to masu yin haka su ji tsoron Allah kuma su san hakan da suke yi bai dace da ka'ida ta musulunci ba kuma abin da suke ci ma fa wuta balbalce wannan tace nayi auren soyayya okay namiji ne yace yayi auren soyayya amma bayan wata biyu yace sai naji bana son ko ganin matar saboda sai naji raina yana baci sai ya jiran sa yana baci to me ke kawo hakan hakuri zaka yi wato ina ga akwai an zurfafa ne ko an zarme cikin wasu abubuwa kuma da aka zo sai aka taraba haka suke baki daya ba saboda haka abinda zaka yi hakuri ka ci gaba da addu'a da karatun Qur'ani da lazimi da zikirin safa da yamma watakila shedan ne yake so ya fitar da sha'awar matar daga ranka domin ya saka kore ta kuma in ka auro ta ma haka zaka ji saboda haka ayi hakuri yace menene hukuncin mutumin da ba shi da aiki sai cutar da jama'a da musguna musu ko yayi sharri a kama wani bai ji ba bai gani ba amma wannan fa bai kyauta ba in haka ne kowaye wannan a ce baka da aiki sai musguna ma jama'a ko yin sharri a kama wancan a cutar da wancan idan abinda ka faɗa gaskiya ne akwai mutum mai hali irin wannan to ya kamata ya ji tsoron Allah domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shirarul khalqi almashauna bin namimati almufarriquna bainal ahibati albaghuna lilbura'il aiba yace sharrin mafi sharrin mutane lalatattu a cikin mutane sune waɗanda suke yawo da annamimanci su dauki maganar wancan su kai ma wancan su raba tsakanin su kuma waɗanda suke yi wa mutane sharri suke musu kage basu yi abu ba su faɗa ba a je a kaga a ce sun faɗa to irin waɗannan sune mafi sharri a cikin mutane kuma Allah baya son masu irin wannan ɗabi'a don haka mai yin haka ya ji tsoron Allah ya daina dan zai ya jefa kansa cikin matsala wannan suka ce assalamu alaikum mu kurame bana ba'ayin tafsiri da mu kurame da mun ba mu da mai fassara don Allah malam a sama mana projector don mu fahimci abin da ake yi a sama to wannan zamu mika kukan ku zuwa ga yan committee cewa kuna sama a sa muku projector domin hakan zai fi muku sauki ga malamin ku a baya mun karbe shi saboda mu ma mutane suna taya mana bayani cewa in barin sa da ake anan kurame yanzu da yawa ko ina a fadin duniya waɗanda suke gane wannan mun mika hannun da yake yi suna aiko da godiya cewa su ma yanzu sukan iya zama a gindin akwatin talabijin din su ci moriyar wannan karatun da ake yi da kuma kamar yadda muka faɗa muku cewa wannan karatu da muke yi ana yada shi a kafafan yada labarai daban-daban na ƙasa da na waje yanzu haka ana sa wannan karatu a Africa TV ana kama ta a duk ƙasashen Larabawa kuma ana kama ta a duk fadin Africa da wani sashi na duniya ma baki daya duk inda Bahaushe yake to yana fahimtar abin da muke yi a cikin wannan sannan ga Sunna TV su ma suna sawa wanda su ma kusan ko ina a duniya ana kama Sunna TV sannan kuma ga na cikin gida daban-daban da suke sawa a nan garin Gombe da kuma Kano da sauransu to wannan yasa muka bashi anan da haka za a yi kokari a samu projector insha Allah a samu ku a sama a tamfa turmi 10 shadda yadi 100 daga architecta Suleiman Adamu Yarima mai keke Allah saka mata alheri ga kuma 500 daga wani bawan Allah Qur'ani 10 daga Alhaji Babayo mai shayi ga Alqur'ani guda 1 daga wani bawan Allah a tamfa turmi 1,200 yadi 5 daga wani bawan Allah a tamfa turmi 1 shi ma da sauransu to duk mai bukata ta alheri akwai kudi 6,760 da kayan sawa sabbi daga yan bayan igiya ta bangaren damar malam nan dukkan ku nan gaba daya har can karshe okay layi na daya na biyu zuwa na uku an kai baki kofa daga ina ya tsaya so nake ganin da layin ya tsaya har can garu okay sai an cire layi uku da ya bi to shikenan to na fahimci gurin to Allah ya saka muku da alheri ya biya muku bukatunku na alkhairi da duk wanda suka kawo gudunmuwa zuwa ga marayu da sababbin musulunta Allah ya mai musu da alkhairi Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك